الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 27 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 21 ga watan uku shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 153 wanda ita wannan aya tana daga cikon wasiyya 10 wadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gabatar ma bayin sa mu'minai kamar yanda kasancewar ita daman galibin suratul an'am abinda ta kunsa shine wato dalilai ne waɗanda suke na tabbatar da tauhidi ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana kadaitar shi a cikin ibada kalla ka samu aya daga cikin ayoyin suratul an'am face tana magana ne akan abin da ya shafi tauhidi wanda da kasancewar nuna rashin hankali da wauta na mushrikai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same su wanda kasancewar ba ma suratul an'am ba alqur'ani gaba ɗayan sa kamar yanda malamai suka yi bayani yana bayani ne gaba ɗayan sa ma'ana akan tauhidi an gane ko gaba ɗayan alqur'ani babu aya daga cikin ayoyin alqur'ani face tana bayani ne akan tauhidi in ma kasancewar cewa ku yi kaza ko kuma kar ku yi kaza wannan kenan abu ne wanda yake karkashin tauhidi ko bayani dangane da sakamakon waɗanda suka kadaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada kuma da bayani dangane da mummunan sakamako ga waɗanda suka hada bautar Allah da wani cikin wasiyar dai shine Ubangiji ta'ala ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Ubangiji ta'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu lalle wannan shine tafarki na wanda yake madaidaici tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda bayani ya gabata tun a fadarsa ihdinas siratal mustaqim wato shine addinin musulunci tare da cewa wasu malamai suka ce alqur'ani wasu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake nihi da as-siratul mustaqim to gaba ɗaya cikin maganganun nan dai babu cin karo da juna domin musuluncin dai ba kowa yazo da shi ba illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa gare shi shine alqur'anin musulunci wanda kuma musuluncin gaba daya wato shine alqur'ani kenan abinda ke cikin alqur'ani shine musulunci da abinda ke cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na wanda yake madidici fattabi'uhu, Ubangiji Ta'ala yace ku bi shi. Anan an yi ifradikin wato an gane ko an yi ifradikin kenan tafarkin yake cewa wa anna hadha siradi, siradi bi ma'ana sabili, wannan shine tafarki na hanya ta wadda ta zama wajibi akan hukubi shi, ma'ana domin gaskiya abu ce wadda take daya daya, an gane ko ita gaskiya daya ce, ko da mutum dubu za su saba to ɗaya ne mai gaskiya a cikin su. Sai yace wala tattabi usula, kar ku saki wato ku wasu hanyoyi waɗanda suke na daban, fatafarraqa bikum an sabili, waɗannan hanyoyi in har kuka sake kuka bi su sai su kautar da ku dangane da tafarkina, nan shine muke bukata. Me yasa anan Allah yayi ifradin cewa fatafarraqa bikum an sabili, sai su kautar da ku dangane da tafarkin Ubangijinku wanda ya muku umarnin cewa ku bi shi, saboda ita gaskiya ɗaya ce, an gane ko? Ƙarya ko ba ta lissafuwa, kamar yanda kasancewar aya ta gabata Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yace Ubangiji Ta'ala shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Ubangiji Ta'ala shike fitar da su daga cikin duhwai wato zuwa haske wanda yake daya daya. Kasancewar duhwai anan saboda hanyoyin bata yawa gare su. Idan ka dauki misali mushrikai, akwai wanda ke bauta ma rana, akwai wanda ke bauta ma wata, akwai wanda ke bauta ma tauraro, akwai wanda ke bauta ma mala'iku, akwai wanda ke bauta ma wani icce ko wani dutse ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi. Amma kasancewar ibada tabbatacciya ibada ce daya daya shine kadai ta Ubangiji tabaraka wataala da ibada. Don haka yace yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, sai yace wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wanda kuma ya gabata a farkon wannan sura, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda, sai yace waja'ala adh-dhulumati wan nura, waja'ala adh-dhulumati wan nura, nan kaga sai aka yi jam'in dhulumat saboda bata yawa gare ta, amma sai aka ce wan nura da haske kenan, domin ita gaskiya abu ce daya daya. Don haka anan yace wala tattabi usula, kar ku sake ku bi wasu hanyoyi, fatafarraqa bikum an sabili, sai su karkatar da ku wato dangane da tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ma'ana ku baude ku kama hanyar shanu. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi ke cikin musnad na al-Imam Ahmad, riwaya ta Abdullah dan Mas'ud, wanda Sheikh Nasir ya hassana hadisin a cikin littafin wannan littafin sa ta'liqat da ya akan al-Mishkat, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani babban kurtu, sannan sai ya kuma kankanan kurtu a gefen sa dama da hauri. Idan aka ce kurtu a Hausa kenan shine tray haka wanda ake, manzon Allah yayi katin zani haka a dama da hauri sai kankanan zani. Manzon Allah sai ya ce da sahabbai, wannan babban kurtu da kuke gani shine tafarkin Ubangiji tabaraka wataala wanda yake kube. Yace waɗannan kurtu da kuka gani kankana, manzon Allah yace babu wata hanya face akwai shaytani akan tana kira, duk hanyar da ka sani in dai ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace, wallahi tafarkin shaytani kabi. Hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ce daya daya shine alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan gore. Duk wanda ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabo wani to ba kowa bai bi shaytani yayi, kuma tsakanin shi da shi za su la'anci juna a gobe kiyama. Kace shi ya banda kai ya ce a'a, waiwaya dai ka tunani na ce ka bi ni tursasa ka nayi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sulthanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. an gane ko aya wannan shine kudu ba duskur inda sheitani zai yi a ranar kiyama to kasancewar anan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ce daya daya kuma duk wata hanya da ka sani wallahi babu inda zata taka burki da kai illa wuta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanyar da duk wanda ya bi ta ba inda zata taka burki da shi illa aljanna haka Junayd al-Baghdadi Allah ya ji kansa yake cewa ad-duru kulluha masdudatun ad-duru kulluha masdudatun illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu wadihul lisalik yace duk wasu hanyoyi da ka sani yace wallahi a toshe suke ba hanyar da zaka bi ta hada ka da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam sai dai ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyana take babu wani duhu-duhu tare da ita duk abinda kaga ana kwana-kwana to ba ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ko kaga abu tsanani da wata wahala to ba ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin hudubar da ya masa habbai manzon Allah yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazibu anha illa halik manzon Allah yace na bar ku akan tafarki wanda yake sarkakkiki wanda yake fari kal babu wani duhu-duhu tare da shi manzon Allah yace tafarkin da na bar ku akan shi manzon Allah yake cewa daransa yanda ka san kamar yini shi yake ma'ana ba bambanci tsakanin dare da yini alqur'ani abu ne wanda yake a bayyane da sunna ba wanda ke karkace ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce halakkiki duk wanda ka ji ana manzon Allah ya ce yana wani ya ce to wallahi ya kama hanya ta halaka haka al-Imam Ahmad yake cewa duk wanda ya mai da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin fadar wani to yana kan gaba ta halaka abin da ya rige masa da wuta kawai shine mutuwa ya kisa to dan haka wannan umarni ne Allah ya mana ga tafarkin sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya shata mana shine alqur'ani da sunna wanda matukar ni rubo da alqur'ani da sunna ba za mu bace ba haka yake cewa taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati aw kama qala manzon Allah yace na bara muku al'amuran biyu matukar kun yi rubo da su manzon Allah yace ba za ku bace ba har abadan abada yace alqur'ani da sunnata shine yace zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun wannan bin tafarki wanda yake madaidaici yana daga cikin abin da ubangijin ku ya muku wasiya ya gargade ku dan ku kare kanku dangane da azabar shi a gobe kiyama ba dan komai ba Allah yace mu bi wannan tafarki dan bin tafarki shine zai zame mana garkuwa da shiga wuta a gobe kiyama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ubangiji ta'ala ke cewa ثم آتينا موسى الكتاب sannan mu ne muka ba annabi Musa alaihi salam littafi na at-taura al-kitab anan al-alif wal lam anan kenan littari me ake nihi kenan shine wato littafin at-taura wanda ubangiji ta'ala ya ba annabi Musa alaihi salam anan summa ba ta fa'idan tar da mu wato at-tartibu zamani abinda take fa'idan tar da mu nan shine wato at-tartibu al-ikhbari ba ana nihin cewa sai da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani sannan aka ba annabi Musa at-taura an gane ko a kasancewar tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa wato akwai tazara wadda take mai yawa sai da aka ba annabi Musa alaihi salam at-taura sannan ubangiji ta'ala ya ba wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan gagarba daukin littafi shine alqur'ani kenan anan wajen bada labari ne aka zo da sunna amma ba dan tunanin cewa zamanin da aka ba manzon Allah alqur'ani ya gabaci zamanin da aka ba annabi Musa at-taura shine yace sunna ataina Musa al-kitaba sannan mu ne muka ba annabi Musa littafin at-taura tamaman alallazi ahsana wato dan cika albarka da karamci wato ga wanda ya kyautata alaka tsakanin sa da ubangijin shi ma'ana wanda ya zamanto kenan mai kyautata aiki tsakanin shi da ubangijin shi tabaraka wa ta'ala kenan wannan Allah yana gora ma wato mutanen annabi Musa wadanda suka yi imani da su ubangiji ta'ala ya bada ya ba annabi Musa wannan littafi na at-taura ba dan komai ba sai dan cika wato shine kenan rahamarsa da karamcin shi ga duk wanda ya kyautata tsakanin shi da ubangiji tabaraka ta'ala ya gaskata annabi Musa a matsayin manzo ya bauta ma ubangijinsa kuma alallazi ahsana zata iya daukan cewa shi annabi Musa alaihi salam ake nufi an gane ko kenan summa ataina Musa alkitaba sannan mu muka ba annabi Musa littafi na at-taura tamaman alallazi ahsana wato dan cika albarkan mu ga wanda ya kyautata a wajen isar da sako shine annabi Musa alaihi salam wa tafsilan li kulli shay kuma dan bayani daki daki game da dukkan wani abu wanda jama'a suka bukata ma'ana bayani na halak da haram ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi a cikin at-taura sai ya ce wa hudan kuma dan shirya suwa zuwa dukkan wani alkhairi domin mu'mine su kusance shi kuma dan shiryar da su zuwa dukkan wani sharri su gane shi domin su nisance shi sai yace wa rahmatan kuma dan jin kai la'allakum bi liqa'i rabbihim yu'minun wato dan su yi imani da haduwa da ubangijin su a bayan mutuwa ita ce kiyama wannan kasancewar ubangiji ta'ala yana zana mana wato irin wato makasudin saukar da wannan littafi na at-taura abu na farko dai tayi tamaman alallazi ahsana wato dan cika albarka da karamci ga duk wanda ya kyautata ma'ana wanda ya imani da annabi Musa alaihi salam ya kadaita ubangijinsa a cikin ibada sannan abu na biyu makasudi na biyu shine wa tafsilan li kulli shay wato dan bayani dangane da duk wani abu wanda jama'a suka bukata kenan bayanin halak da haram da cewa ku yi kaza ko ku daina kaza wa hudan kuma dan shiryar da jama'a su gane menene alkhairi su kusance shi kuma su gane menene sharri su nisance shi sai yace wa rahmatan kuma dan jin kai ma'ana makoma ta zamanto aljanna sai yace la annahum bi liqa'i rabbihim yu'minun dan su yi imani da haduwa da ubangijin su domin at-taura ta kunshi bayani wadanda yake bayani a bayyane wanda ke tabbatar da cewa tashi bayan mutuwa abu ne wanda yake tabbas sai Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wannan abin da ka zo da shi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitabun Allah ya ce littafi ne mubarakun ma'abucin albarka anzalnahu mu ne muka saukar da shi ubangiji ta'ala ya ce fattabi'uhu ya ce ku bi shi ku jama'a ta mu'minai wattaqula allakum turhamun ku tsara dokokin ubangijin ku dan aji kanku a gobe kiyama wannan kuma abu ne wanda yake yayawaita a cikin alqur'ani su da yawa ubangiji ta'ala yakan hada tsakanin alqur'ani da at-taura a wajen ambatu wanda aya ta gabata kafin haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadarihi idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaradisa tubudunaha wa tukhfuna katira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون قرأنا آية لتقبات أبنجي تعالى ديتي قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ديتي كما وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه diya ambaci at-taura kuma sai ya ambaci al-qur'ani guri na biyu anan da yake thumma atayna musa al-kitaba tamaman alladhi ahsana wa tafsila li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun sai yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u da can fadar sawmin qablihi kitabu musa imaman wa rahma sai yace wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muslimin to shine sai yake cewa fattabi'uhu ku bi wannan alqur'ani kaga dai anan Allah yana ƙara tusa mana cewa mu bi alqur'ani na daga bin alqur'ani shine bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin biyar alqur'ani ba ta gaskata sai ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi da awar cewa shi mai bin alqur'ani ne ya maida sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gefe wallahi ta ciccin makaryaci ne ba alqur'ani bai ke bi da shi da alqur'ani sun yi hannun riba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo mana da alqur'ani kuma Allah ya kallafa masa ya mana bayani dangane da abinda alqur'ani ya kunsa kuma duk abinda manzon Allah ke faɗa na bayani in ma faɗa ko kuma a aikace wahayi ne kamar yadda Allah ya wanke shi dangane da son zuciya wama yanqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha da fadarsa kuli innama unziukum bil wahyi da fadarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala wa inni utitu alqur'ana wa misla yake cewa kusan da cewa ni an bani alqur'ani da kwatance shi menene kwatancin alqur'ani shine sunna domin ita ma sunna wahayi ce an gane ko dan haka anan da yake fattabi'uhu kar wani ya kafa maka hujja yace fattabi'uhu ai ku bi alqur'ani to bin alqur'ani ba zai gaskata ba sai ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi Allah ya dora ma nauyin ya mana bayani dangane da abinda alqur'ani ya sauka yazo da shi kamar yadda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun da fadarsa wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan wa bushra liqaumin yu'minun an gane ko wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun to dan haka kasancewar shi alqur'ani da sunna kamar yadda a Hausa muke cewa Hassan da Husaini ne ba sa rabuwa ba za ka tabbata ba cewa mai bin alqur'ani sai ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fattabi'uhu ku bi alqur'ani wattaqula allakum turhamun kusarradu kunkin ubangijinku abinda aka ce ku yi abinda aka ce ku dena la'allakum turhamun dan ajikanku a gobe kiyama ma'ana ku dace da gidan aljanna an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina ubangije ta'ala yace mun sauko da wannan alqur'ani an gane ko ma'ana mun turo manzonmu sallallahu alaihi wasallama da wannan alqur'ani zuwa gare ku an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina dan kar ku kafa mana hujja a ranar kiyama an gane ko an taqulu ai li Allah taqulu ko kuma karahata an taqulu dan kar ku je ku fada kamar yanda ya gabata makamancin sayyubayyinullahu lakum an tabillu ai Allah tabillu shine yace an taqulu inna ma unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina dan kar ku kafa mana hujja ku fada a ranar kiyama ku ce ai yanda al'amarin yake an saukar da littafi na musamman ga jama'u biyu waɗanda suka gabace mu ma'ana sune yahudu da nasarawa min qablina gabanin wa in kunna an dirasatihim la gafili lalle mu ko mun zamanto maraukana dangane da kautun su da suke ma littattafan su ma'ana karanta littattafan su da suke mu mun zamanto maraukana saboda mu ba mu iya rubutu ba balantana karantawa kuma ba mu iya bayaran su an gane ku shine Allah yace kenan dan kar ku fada ku ce an saukar da littafi ga jama'u biyu wadanda suke gabanin mu Yahudu da Nasara Allah yace dan haka muka sauko da muka turo da wannan alqur'ani zuwa gare ku wa in kunna an dirasatihim la gafilin dan kar ku ce mu ai haqiqa mun zaman to marankana dangane da karantawa da suke ma littafin su domin da yaran su ne aka saukar da littafi mu kuma ummiyu ne ba mu iya rubutu ba balantana karantawa to dan haka muka turo manzon sallallahu alaihi wasallama da littafi na musamman wanda littafin kuma da yaran da kuke magana da shi ya sauka shine larabci Ubangiji ta'ala yace au ta kulu ko kuma ku fada ku ce law anna unzila alaina alkitabu da a ce mu aka saukar ma littafi kamar yanda aka saukar ma Yahudu da Nasara lakunna ahada minkum aida mun zaman to mafi shiriwa game da su ma'ana da mun fi su shiriwa inda a ce mu aka saukar ma Allah yace to mun sau turo da wannan alqur'ani dan kar ku yi irin wannan magana ku ce law anna unzila alaina alkitabu law anna unzila alaina alkitabu da a ce mu aka sauko ma littafi lakunna ahada minkum aida mun zaman to mun fi su shiriwa Allah yace fa kad ja'akum bayyinatun min rabbikum tabbas hujja mai gamsarwa daga wajen ubangijinku ta zo muku shine alqur'ani wa hudan wato kuma da shiriya an gane ko haske maganin duhu kenan alqur'ani shi zai nuna maka hanya ta ƙwarai ya nuna maka hanya ta banza ya nuna maka sakamakon wanda ya bi hanya ta ƙwarai ya nuna maka mummunan sakamakon duk wanda ya kauce mata wa rahama kuma alqur'anin nan rahama ne ga mu'minai ubangiji ta'ala yace faman abulam babu mafi zalunci mimman kazzaba bi ayatin lahi sama da mutumin da ya karyata ayoyin ubangijinsa wa sadafa anha ya bujire musu ma'ana babu azzalimi sama da mutumin da ya bujire ma ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karyata su ubangiji ta'ala yace sanajidu allazina yasdifuna an ayatina su al'azabi bima kanu yasdifun da sannan za mu sakauta ma waɗanda suke bujire ma ayoyinmu wato da mummunan sakamako bima kanu yasdifun a sanadiyar abinda suka kasance suna bujirewa a karan kansu kuma suna bujirar da jama'a an gane ku a nan kasancewar wato ubangiji ta'ala na nuna mana fadin iliminsa domin sanin ubangiji tabaraka wa ta'ala sani ne wanda yake da fadin gaske wanda ba shi da iyaka wanda ya san abinda ya wuce ya san abinda ake ciki ya san abinda zai zo nan gaba abinda zai zo nan gaba Allah ya san yaya zai kasance nan Allah yana ba mu labarin wai inda bai turo manzon shi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani zuwa wannan al'umma to ga irin hujjar da za su ba Allah a gobe kiyama wanda akan irin wannan hujja rantsuwa ma suka yi kamar yanda yake can cikin suratul fatir ubangiji ta'ala yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahada min ihdal umam falamma ja'ahum nadhiru ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli al-aya ubangiji ta'ala yake cewa mushrikai sun yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwa suka ce la in ja'ahum nadhirun in har mai gargadi ya zo musu la yakununa ahada min ihdal umam wato za su zamanto mafi shiriwa dangane da ɗayan waɗannan al'ummu ma'ana Yahudu da Nasara ubangiji ta'ala ya ce falamma ja'ahum nadhirun lokacin da mai gargadi ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma zadahum galgadin da yake musu ba abin da ya dada musu illa nufura face ne santar gaskiya kawai istikbaran dan girman kai da nuna isa a ban kasa da kuma mummunan makirci shine ya hana su su karbi wannan gaskiya dan haka anan ubangiji ta'ala yace inda a ce ba mu turo manzon Allah da wannan littafi to ga abin da za su faɗa an gane ko su ce inna ma unzila alkitabu ala da'ifatayn min qablina ai kadai a inda al'amarin yake an saukar da littafi ga wasu jama'u biyu waɗanda suke gabanin mu sune Yahudu da Nasara wa in kunna an dirasatihim la ghafilin lalle mu ai mun zamanto maraukana dangane da karantawa da suke ma littafin su domin da yaran su ne muku ba ma fahimtar yaran su mu kuma hallu jahilan larabawa ne ba mu iya rubutu ba balantana karatu aw taqulu law anna unzila alayna alkitab ko kuma ku ce da a ce mu aka saukar ma littafi ai da mun zamanto mafi shiruwa ga madasu Allah ya ce to faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum tabbas hujja gamsarwa ne gamsarwa daga wajen ubangijinku ta zo shine alqur'ani an gane ku to wannan kasancewar sunna ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda bayani ya gabata Allah bai ya halaka jama'a sai Allah ya bayyana musu gaskiya sai Allah ya turo da manzo yayi galgadi din sun kiya sannan Allah ya halakar da su kamar yanda yake wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'a rasula ba mu zamantu ba masu azabtar da wasu jama'a sai mun turo da manzo in yayi galgadi din sun kiri sun bujire sannan mu saukar da azabar mu dan haka yace walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin ubangiji ta'ala yake cewa da a ce wata musiba ta same su walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim ba dan kar aje wata musiba ta same su a sanadiyar abinda hannayen su ta gabatar ubangiji ta'ala yace laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan da sun ce ya ubangijinmu me ya hana ka turo mana da wani manzo ya gargade mu mu karbi gargadin sa fanatta bi ayatika mu bi ayoyinka wana kuna minal mu'minin kuma mu zamanto daga cikin masu imani masu kareta ka a cikin ibada an gane ko to wannan hujja ce tuntuna Allah ya riga ya yanke ma bayan sa ubangiji ta'ala ya turo da manzanni manzannin ku sai da ya turo su wato da babban sako shine wannan littafin da ya saukar ma bayan sa alqur'ani da sauran littafan da suka gabace shi dan haka kuma anan sai ya nuna mana babban azzalimi wanda shine makura babu sama da mutumin da ya karyata da ayoyin ubangiji tabaraka wataala ya bujire musu an gane in ma ya kauce a karan kansa kuma ya kautar da jama'a amma duk wanda ya bujire sannan ya bujirar da jama'a to wannan shine yake da azaba linki biyu an gane ko azabar shi linki biyu ce azaba ta farko a sanadiyar bujirewar da ya a karan kansa azaba ta biyu wato shine a sanadiyar da ya bujirar da jama'a shi ne sai yace sanajizil ladina yasdiquna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdiqun wadanda suke bujire ma ayoyin mu ubangiji ta'ala yace da sannu za mu sakauta musu da mummunar azaba a sanadiyar abinda suka kasance wato suna bujire mana hal yanzuruna illa an ta'tiyakumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wallahi ta'ala ke cewa hal yanzuruna wato masu karyata manzanni masu musan alqur'ani ba komai suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ikatu face sai mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su zo musu in ma domin karban rayukansu ko kuma domin azabtar da su a gobe kiyama aw ya'ti rabbuka ko kuma zawwar ubangijinka domin raba hukunci ma'ana a gobe kiyama aw ya'ti ba'du ayati rabbik ko kuma wato sharan ayoyin ubangijinka wato su zo musu ma'ana masu karyata alqur'ani ba komai suke jira ba illa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku an gane ku shine Allah yace hal yanzuruna ba komai suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ika an gane ku sai zawwar mala'iku kawai in ma domin karban rayukansu ko kuma domin azabtar da su a gobe kiyama aw ya'ti rabbuka ko kuma zawwar ubangijinka wannan kenan tafsiri na aqidar ahlus sunna wal jamaa shine tabbatar ma ubangiji tabaraka wa ta'ala zawwa kamar yanda ya tabbatar ma kansa yanda yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka da mala'ikunsa an gane ko ubangijinka zai zo fage na alkiyama domin raba hukunci tsakanin bayinsa haka nan mala'ikunsa za su zo sahu-sahu nan kenan Allah ya tabbatar ma kansa sifa ta zawwa amma zawwa wadda ta dace da girmansa wanda ta sha bamban da zawwar mu akwai motsi akwai gushewa akwai ciruwa taki daya amma zawwar ubangiji tabaraka wata'ala ba mu san yanda take ba an gane ko kamar yanda yake mana laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to amma masu tawilin irin waɗannan ayoyi sai su ce auya ake rabbuka ay amrur rabbika al'amarin ubangijinka shi kuma ka'ida duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi wajibi ne akan mu siffanta shi da wannan sifa ba tare da sanin kaifiya ba dangane da yanda sifar take shine yake cewa auya atiya rabbuka ko kuma zawwar ubangijinka auya atiya ba abu ayati rabbi ko kuma sharan ayoyin ubangijinka wato su zo musu sai yace yauma yati ba abu ayati rabbika ranar da sharan ayoyin ubangijinka ke zawwa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu duk ran da bata yi imani ba gabanin haka ubangiji ta'ala yace la yanfa'u nafsan imanuha ma'ana imaninta ba zai amfane ta ba duk ran da bata yi imani ba kafin zawwar wannan aya to imaninta a wannan lokaci ba zai amfane ta ba aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma ta aikata wani alkhairi a cikin imaninta ba zai amfane ta ba an gane ko ma'ana duk wanda bai yi imani ba kafin zawwar wannan aya ko kuma bai aikata ba wani aiki na kwarai kafin zawwar wannan aya sai bayan bayyana ta ko ya aikata aiki na kwarai ba zai amfane shi ba ko ya yi imani imaninsa ba zai amfane shi ba ubangiji ta'ala yace qul intabiru inna muntazirun ce da su ku yi jira dangane da abin da zai same ku inna muntaziruna mu ma masu jira ne dangane da musibar da za ta sauka akan ku muna jiran mu ga yaya Allah zai aikata da ku a gobe kiyama sharan ayoyin ubangiji tabaraka wata'ala wato ishi ne hudowar rana daga yamma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi wanda na cikin muslim Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wato abubuwa guda uku idan suka rigai suka kullu manzon Allah yake cewa duk wata rayuwa wadda bata yi imani ba gabanin haka to imaninta ba zai amfane ta ba kuma duk wani alkhairi da za ta aikata ba zai amfane ta ba farko manzon Allah sai yace dajjal an gane ko shine dajjal wanda a Hausa ake cewa dujjal amma abin da yake daidai a larabci shine ad-dajjal idan aka ce ad-dajjal sigatul mubalaga ne ma'khuzun ne min ad-dajjal idan aka ce ad-dajjal wato ita ce ƙarya dajjal makaryaci dajjal tacicen makaryaci abu na biyu manzon Allah ya ce ad-dabba wato wata dabba wadda za ta fito a ƙarshen duniya wadda za ta bambanta tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta sannan aya ta uku shine yace dulu ushamsu min magribiha huduwar rana daga mafadarta an gane ko sabanin kenan dabi'a da al'ada yanzu rana tana huduwa ne daga gabas ta yamma to idan alkiyama ta zo kusa rana za ta canza mahuda sai ta ringa huduwa daga yamma ta yi gabas waɗannan uku sune manzon Allah yace sune ake kira da sharan ayoyin ubangijinka wanda in suka rigai suka bayyana to ba maganar cewa imanin mai imani ya amfane shi a wannan lokaci wanda bai yi imani kafin haka wanda waɗannan uku wato suna daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama guda tara wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su a cikin hadisi sahihi wanda ɗaya bayan ɗaya daga ɗaya ta bullo to ɗaya bayan ɗaya za su biyo wanda shi kasancewar bayan su da ƙarshe dai huduwar rana wanda na cikin ƙarshen shine kasancewar wato shine wuta wadda za ta hudu daga cikin wato shine wani birni daga cikin biranen Yaman an gane ko wato shine Adin daga cikin tsake tsakin birnin wutar za ta fito wannan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta zagaye duniya duk inda bayi suke sai ta fura su fagen alkiyama manzo Allah yace tabitu ma'ahum haythu batu wa taqilu ma'ahum haythu qalu inda mutane suka yada zango domin ayi bacci ita ma wutar sai ta koma gefe ta yi bacci inda suka yada zango domin bacci rana ita ma sai ta yada zango ta yi bacci haka za ta zagaye duniya gaba ɗaya sai ta tattara jama'a to anan kasancewar ashe karban tuba yana da lokaci in wannan lokaci ya riga ya kure to duk mutumin da ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba an gane ko shine kenan hudowar rana daga yammacin daga yamma kamar yadda hadisi ne sahihi Safwan ibn Assal Allah ya karrama sa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana cewa akwai wata kofa da Allah ya halicce ta tun a ranar da ya halicci sammai da kasai wannan kofa tana wajen Sham daga wannan wato sauranta ma'ana daga wannan gaba zawa nan mahayi zai tafi shekara 70 faɗin kofar kadai Ubangiji ta'ala ya bude wannan kofa domin karɓar tuba na bayinsa wannan kofa kuma ba za a rihe ta ba sai rana ta fara gudowa daga yamma idan rana ta fara gudowa daga yamma a rannan Ubangiji ta'ala zai kulle wannan kofa duk wanda ya tuba ba za a karɓi tubansa ba wanda bayani ya gabata akai wato lokaci na karɓan tuba tun a fadar Allah subhanahu wataala innamat tawbatu 'ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qareeb wa ulaika yatubu allahu 'alayhim wa kana allahu 'aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ولكما نؤكشين كسنشي ورشنده ومجي تعالى كتا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية kenan mutumin da ya shiga cikin halin fitar rai in ya tuba Allah bai karbi tubansa kafin mutum ya shiga fitar rai in ya tuba Allah zai karbi tubansa don haka hadisi ne sahihi manzo Allah yake cewa inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah na karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba duk mutumin da ya shiga cikin halin fitar rai ko ya tuba Allah bai karbi tubansa ba hali na biyu mutumin da yake shashanci sai da yaga azabar Allah ta sauka idan ya tuba shi ma Allah ba zai karbi tubansa ba kamar yadda Allah bai karbi tuban Fir'auna ba lokacin da teku ya ruho masa yace amantu billazi yake cewa amantu billazi ama yake cewa hatta idza adrakahu lagaraku qala amantu bil yake cewa Ubangiji ta'ala yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu lagaraku qala amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin al'ana wa qad asayta qawli wa kunta minal muslimin lokacin da teku ta ruho masa yace yayi imani da abinda banu isra'ila suka yi imani da shi shine Ubangiji ta'ala kuma yace ni ina daga cikin masu mai kauya da ji dari ga Ubangiji tabaraka wataala Allah yace masa al'ana a yanzu ne zaka yi imani wa qad asaita bayan ka saba mana qablu gabanin haka wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin masu yada banna a ban kasa dan haka waɗannan muriki lokaci ne uku hudowar rana daga yamma in ta hudo ba a karban tuba mai tuba hali na biyu mutum idan ya shiga gargara ma'ana ya shiga halin fitar rai in ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba hali na uku lokacin da azabar Allah ta ruhu masa za ta danke shi ko ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba al'umma ce daya daya wanda azaba ta sauka suka tuba Allah ya karbi tubansu sune mutanen annabi Yunus kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya wa mata'anahum ilahi shi ne Allah ya ce ku lintaziru ce da su ku yi jiran abinda zai same ku ma'ana na mummunan sakamako inna muntaziruna mu ma masu jira ne dangane da abinda Ubangiji ta'ala zai aikata da ku a gobe kiyama innal ladhina farraqu dinahum lalle waɗanda suka karkasa addininsu kowa ya kaɗi gabansa Ubangiji ta'ala ya ce wa kanu shi'a suka zamanto kungiya kungiya an gane ko kowa ya kadi gaban sa suka saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi shay ubangiji ta'ala yace bakkai bas wannan salo ne na larabawa idan kun samu rashin zutuwa da mutun sai ka ce lasta minni wa lastu minka shine Allah yace lasta minhum fi shay ma'ana ba kai bas duk wanda ya saki wannan tafarki naka alqur'ani da sunna ya kama wata hanya ta daban Allah yace bakkai bashi
na'am
ubangiji ta'ala yace inna ma amrukum ila Allah lalle al'amarin su na ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shi zai sakauta musu da irin abin da suka aikata thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan kuma zai ba su labari dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwar su ta duniya an gane ko kenan anan kasancewar wato ubangiji ta'ala na nuna mana aibin wato raguwar kai a saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya kama tafarkin sa to duk wanda ya saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda ya raya abaka cewa shi mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wallahi ba mabiyin sa bane tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarki ne daya daya bin alqur'ani da sunna abinda aka ce kai kai abinda aka ce ka dina karka shiga gaban Allah subhanahu wataala ko manzon sa ka zo da wani abu da sunan ibada wanda ba Allah bai shar'anta maka ba shi bai baka izini dan haka tafarki ne daya daya shine alqur'ani da sunna kamar yadda Allah ya ce mana shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ana aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ubangiji ta'ala ya ce ku tsaye da addini kan ku karkasu a cikin addini an gane ku dan ba abin da ke hada kan jama'a illa alqur'ani da sunna kamar yadda aya ta gabata wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi ruku da igiyar Allah shine alqur'ani da abin da ke bayani dangane da abin da alqur'ani ya kunsa ita ce sunna ubangiji ta'ala ya ce kada ku karkasu an gane ku ni in fitar da wata hanya ta daban kai ka fitar da wata hanyar ka ta daban kuma ya zamanto gaba ɗayan mu manufa ta sha bamban amma ba laifi muna iya zuwa mu zo mu yi kungiya me ake nihi da kungiya wannan kungiya kawai suna ne alama ne dan ya zamanto ayyuka wanda muka sa gaba na daukaka addinin Allah a karkasa kowa a bashi iya gulgudan abin da zai ya amma kasancewar menene hadafin mu shine bin alqur'ani da sunna wannan ba kungiyanci ba a hadafin mu shine bin alqur'ani da sunna mu kirayi jama'a akan tabbata akan alqur'ani da sunna wannan kungiya ba ita bace ba gaya saboda Allah ba zai tambaye ka ba kai dan kungiya kaza ne a gobe kiyama a iya abinda Allah zai tambaye ka shine ka bi alqur'ani da sunna ko baka bi ba da wanda yake cikin kungiyarka da wanda yake wajen kungiyarka in dai mai bin alqur'ani da sunna ne tafiyar ku daya wannan kungiya kawai suna ce an gane ko ba ita bace ba gaya gaya shine bin alqur'ani da sunna to amma inda zan zo in fitar da wata hanya ta daban in zo da wasu abubuwa wanda shi nake so a bi ba alqur'ani da sunna ba to wannan shi ake ne in fito da wata tariqa ta in ce a ga abubuwa kaza za a yi da abubuwa kaza za a yi shine tariqa ta wanda ta zana wanda kuma ya ci karo da alqur'ani da sunna to waɗannan su ne kungiyoyi da jama'u wanda ubangiji tabaraka wataala ya haramta mana amma kungiya wadda da ita da babu ita duk daya kasancewar kawai an yi ta ne alama dan kasancewar ya zamanto yanda za a karkasa aiki ya zamanto kai ka taro nan ni in taro nan domin kuma a can gaba hanya ta hada mu shine alqur'ani da sunna wannan shine wannan shi ba abin zargi bane a cikin addini shine Allah yace innal ladhina farraqu dinakum lalle wadanda suka karkasa addininsu kaga me ake nihi karkasa addini kai kana kira akan kaza shi yana kira akan kaza amma ni ina da kungiya me nake kira alqur'ani da sunna kai kana da kungiya me kake kira akan shi bin alqur'ani da sunna shi yana da kungiya me yake kira akan shi ne alqur'ani da sunna duka hanyar mu daya duka hanyar mu daya gayan mu dai alqur'ani da sunna to amma wannan yana da kungiya wa yake kira yana kira abuwa ne shi wannan yana da kungiya wa yake kira shi ma abuwa ne wanda wannan nan ku abubuwan da suke kira ya saba ma alqur'ani da sunna to wannan su ne kungiyoyin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ke bayani dangane da haramcin su wanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa Yahuda yake cewa Yahudawa sun kasu kashi 71, yace Nasarawa sun kasu kashi 72, wannan al'umma da sannu zaka kasu kashi 73. Manzon Allah sai yake cewa kullu hafin nari illa millatun wahida aw kama kala. Manzon Allah yace gaba ɗayan makomar su wuta, yace sai hanya daya daya. Sahabai suka ce wacce ce hanya daya daya ya Rasulullahi, sai yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Abinda nake kai a yau da ni da sahabbaina, wannan ita ce hanya daya daya wadda za ta samu tsira a gobe kiyama. An gane ku? Kaga kenan anan duk wanda ya bi alqur'ani da sunna sau da kafa, wannan shine ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine yake da garanti din tsira a gobe kiyama. Amma duk wanda ya maida alqur'ani da sunna baya ya ki bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan yana daga cikin hanyoyi waɗanda suke na shaydani wanda makomar su ita ce wuta. Dan haka yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, abinda ni da sahabbaina muke kai a yau. Manzon Allah da sahabbansa akan me suke alqur'ani da sunna? Shine yace inna ma amruhum ila Allah, sanadi al'amarin suna ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, sannan Ubangiji ta'ala zai ba su labari dangane da abin da suka kasance suna aikatawa. Sai yace man sha'a bil hasanati, duk wanda yazo da kyaukyawan aiki, ma'ana shine imani, Allah yace falahu ashru amsaliha, duk abin da zai aikata a rayuwarsa na duniya na lada, Allah yace yana da kwatancin shi su goma a gobe kiyama, ma'ana Allah sai ya linka ma sakamakon lada su goma. Wa man ja'a bis sayyi'ati, duk wanda yazo da mummunan aiki kenan kafirci, Ubangiji ta'ala yace fala yujza illa mislaha, ba za a saka wata masa ba face kwatancin wannan kishi, kenan makomar shi ita ce wuta. An gane ko? Jaza'an wifaqa, daidai abin da kai na kafirci shine iya gurgudan sakamakon da Allah zai maka a gobe kiyama. Wanda yazo da aiki na lada kenan, Ubangiji tabaraka wata'ala shi ko zai linka masa su goma. Shine sai yace wa hum la yuzlamun, wato su bayi ba a zaluntar su. An gane ko? Ba a zaluntar su. Mai laifi a ƙara masa laifi, ko kuma wanda yake wato mai lada a rage masa lada. Iya abinda kai na aiki wanda yake na lada, fadlatu Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya linka maka. Wanda ya aikata aiki wanda yake na sabo bakin, iya abinda ya aikata shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sakauta masa. Sai yace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan kiyama millata ibrahim hanifa وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نعم نزام داك إن شاء الله تعالى دفاتر أبن مكفلا ديدي الله يبام لا دمتذكرن دمكيب الله يبارك لنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.